Cynthia.
Mất đầu rinh chị đẻ.
Cynthia, 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 mất đầu rinh chị đẻ.
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau za ku ji ra'ayin wasu akan bukatar da ke akwai na kasancewar Najeriya kasa daya bisa barazanar da ake fuskanta daga wasu kungiyoyi musamman kungiyar IFOP ta Nnamdi Kanu. Yan kabilar Ibo mazauna jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya sun kira wani taron ɗan jarida inda suka jaddada matsayinsu na kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya. Wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu shi ya aiko mana da wannan rahoton.
Ibo kwenu! Ibo kwen zonu!
Al'umman Ibo mazauna jihar Adamawa ke rera taken kabilar su jim kaɗan bayan taron manema labarai da suka kira a cibiyar 'yan jaridu ta Najeriya reshen jihar Adamawa don ƙara jaddada matsayinsu na cigaban Najeriya ƙasa ɗaya dunkulalliya da kuma nuna gamsuwarsu da matakan ƙare lafiyarsu da dukiyoyinsu da gwamnatin jiha ke ɗauka. Na tambayi shugaban al'umman Ibo na jihar Adamawa Igwe Godwin Omenika wani tabbaci zai baiwa al'umman Ibo mazauna jihar Adamawa da ma 'yan uwansu da ke gida a kudancin Najeriya. Nasa kauda fargaba musamman ga waɗanda ke shirin maida mata da yara zuwa yankunansu na asali.
Don haka na gani cire na ce musu kariko wito bidun da ina nan. Sun ce mata na ba gari nan ran Sunday na ke mata na madan du yaro na my face dot ya je ta yana zona kaman da mata suke ji. Eh na ce dawo do a game ne yana ta ci ma mata na yana nan je yana nan. Don ce mata ne dawo mu gani mu zona da ko yi ji ba mu gudu muna gari ai don mu dan gari ai. A garin da na zona chakarar ba ina idan je kuma.
Dattijo dan sama da shekaru 75 Chief Godwin Ogogo wanda ya share sama da shekaru 40 a Yola Fadar jihar Adamawa ya faɗa a hirar da ne da shi kan matsayarsu cewa ba sa goyon bayan 'yan aware na kudancin ƙasar nan.
Raba yi wannan bai kamata dukanmu ɗaya ne ba zai mu tafi ba kuma ba za a raba ba haka yake.
To amma yanzu kun gamsu da matakan tsaro da aka dauka domin
to abun da aka doka Adamawa wannan mun gamsu da shi ina muna son shi haka yake. Shi kai kira kowa duk wurin da mutanen mu suke kowa ya zauna hankali ba abun da zai faru kuma abun da gwamnati ya ga mu akai.
A can Taraba magwabciyar jihar Adamawa Chief Joseph Ucedu shugaban al'umman Ibo na jiha kuma mai baiwa gwamnatin jiha shawara na musamman kan harkokin zamantakewa ya faɗa wa muryar Amurka cewa babu gaskiya rari radi da ake yayatawa na wasu al'umman su da ke maida iyalansu gida domin fargabar rashin tabbacin abin da zai iya faruwa bayan karewar wa'adi da matasan arewa suka diban masu.
Mu don dukanmu dan wane mu dan Najeriya amma ya kamata a yi ne a cikin Najeriya sai dai kare a ce wannan ya zo daga arewa wannan ya zo daga wannan biride ne wannan yanar ba mu so irin wannan.
Madam Peace Okeke malamar makaranta a garin Jalingo wadda ta ce babu inda za ni saboda yara da nake karantarwa na matukar kaunata kuma na dauke su ƴaƴa ne gare ni. Ta ce na yi imani da kasancewar Najeriya kasa ɗaya dunkulalliya. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.
Rana 21 ga watan Satumban kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe domin ƙara jawo hankalin jama'a ga muhimmancin zaman lafiya. Wakilin sashen Hausa Hassan Umaru Tambuwal ya zanta da Dr. Yahaya Baba na Jami'ar Usman ɗan Fodiyo da ke Sokoto. Ga kuma abin da Dr. Yahaya Baba ya ce.
Ya kamata mu fara sabin cewa shi zaman lafiya shi ne musulmi rayuwar ɗan adam. Duk abin da ɗan adam ke hakuri samu in babu zaman lafiya ba zai samu ba. Saboda haka zaman lafiya yana da amfani ainihin ga al'umma da ƙasashe da duniya baki ɗaya. Ita majalisar ɗinkin duniya an samar da ita ne domin kawai ta wanzar da zaman lafiya tsakanin ƙasashe kuma tsakanin al'umma. So wannan rana ce mai muhimmanci kwarai kasancewar yanzu a duniyar yau babu lokacin da al'ummar mutane da al'ummomi da kasashe ke fuskantar barazana na rashin zaman lafiya irin wannan lokaci a cikin kasashe sannan tsakanin kasashe duk kowane bangare na duniya yau yana fuskantar barazana kala-kala ta rashin zaman lafiya. So wannan rana ce da ya kamata a ce shugabannin duniya musamman kasashe masu ƙarfi sun yi nazari kan ababen da ke haddasa rashin zaman lafiya a cikin kasashe sannan da tsakanin kasashe sannan kuma da gudunmuwar da cikin majalisar ɗinkin duniya da shugabannin kasashen duniya ya kamata su bayar wajen tabbatar da ɗorewar zaman lafiya a cikin kasashe musamman a kasashen da ke tasowa da ke da rauni. Lazim ne kasashe masu ƙarfi su ba da gudunmuwa kwai wajen tabbatar da cewa an samu zaman lafiya tsakanin mutane tsakanin al'ummai tsakanin kasashe sannan da duniya baki ɗaya.
Dokta, me ya kamata shugabannin kasashe ko shugabannin waton jama'a su yi domin ganin cewa an samu dawwammamin zaman lafiya tsakanin jama'a da kasashe?
To, mataki na farko da ya kamata a cikin kasashe da shugabannin su sun ɗauka shi ne na wanzar da zaman lafiya a cikin kasashensu. Babu yadda za a samu zaman lafiya a duniya idan shugabanni ba su samar da zaman lafiya a cikin kasashensu ba. Shi kuma ke shirin zaman lafiya shi ne na adalci tsakanin al'umma. Mulki da adalci sannan kuma da ba mutane haƙƙi da kuma tausaya ma raunana da kare haƙƙoƙinsu da kare ƴancin ɗan adam da sammama mutane aikin yi da dai sauransu. So idan aka yi kamar da cewa al'ummomi cikin kasashe su samu zaman lafiya ko wannan shi ne zai zama mataki na farko da za a iya samun zaman lafiya a duniya sannan tsakanin kasashe. Wani abu kuma muhimmi da ya kamata la'akari da shi shi ne irin gudunmuwar da kasashe masu ƙarfi ke bayarwa wajen samar da makamai wayagun makamai musamman makamai kare dangi wanda sanin kowa ne cewa kasashe masu ƙarfi suna da makamai sun mallaki makamai wayagun makamai sannan waɗannan wayagun makamai suna faragana ga dukkan kasashe da kuma duniya baki ɗaya. Za mu iya sanin cewa yanzu babban barazana da duniya ke fuskanta abinda ya ɗauke hankalin majalisar ɗinkin duniya da manyan shugabannin kasashen duniya shi ne barazanar da Koriya ta Arewa.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan.
A cikin ku ba mu ji daɗin kan junanku ne nufi na mu tabbatar muna son junanmu ba mu rabe ba.
Abin da ya sauka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilan sashen Hausa Sanusa Adamu da kuma Hassan Umar Tambuwal, Jummaya Alice daga nan birnin Washington DC nake cewa sai fa da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya.
Mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta kundiya. Zamanin lafiya shi ne cigaban Najeriya. Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni. Mai mai maka wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni. Yankin mu guda daya ga kasar mu guda daya kai da ni. Mu zauna lafiya kar wadansu su samu a matsala. Babu kyautun da an yi a baya ko mun gani. Mu daina bakin cikin juna Allah ke magani. Mu bacin yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya. Sai ku ce an tashi kallau yau lafiya. Lallai. Bautar Allah mu
kankarar zuciya mu cire hasada mu zubar da shi bashir cutar da mu mu ga yawo hukuma su fitne shi kasar mu guda daya to mu gyara sai mu kula da shi mu bar yan hasada wanda ba sa sunna